بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤسر الهي نظرة الألف تجعلني بها في دائرة عنايتي ونفعت ونسن ترفعني بها إلى أسماء حفظك ورئايتي وأربت نور تعصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفسة الساكرين وفتنة اللغات البغاة المتربصين وشماتة الأعضاء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركم مدى saki saduwa da ku a wannan majalisi mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junan mu abinda zai amfane mu duniyar mu da kuma lahiran mu musamman abinda yake da alaka da sanin ma'anoni na alqur'ani mai girma yau juma'a 7 ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina 1443 wanda yazo daidai da takwas ga watan hudu miladiya 2022 a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wataala muke roka da ya mana jagoranci kan abinda za mu yi karatu akai aran ma ya ja mana aya ta 51 a cikin suratul baqara wanda Allah subhanahu wataala yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitani rajim wa idh wa'adna musa 40 laylatan thumma takastumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun ma'ana Allah subhanahu wata'ala yake cewa ku tuno ni'imomin Allah subhanahu wata'ala a gare ku duk lokacin da kaga Allah subhanahu wata'ala ya ce wa idh malamai suke cewa wannan wa idh din yana zuwa da ma'anoni guda biyu na daya wazkur ka ambata na biyu yana zuwa da ma'anan katina mana katina lokacin da aka yi kaza mana kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana nan duka abubuwan suke faruwa domin mene hadisin Jabir da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Jabir ya tambaye shi yace menene farkon wai abin da Allah ya fara halitta ne domin mutane suna ta abin nan ko sai wannan yace farkon abin da Allah ya fara halitta alqalami wannan yace farkon abin da Allah ya fara halitta hasken annabi Muhammad yanzu Jabir ya samu dama ga shiga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake tambayan Jabir yake tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene farkon abin da Allah ya fara halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace awwalu ma khalaqa Allahu nuru nabiyyika ya Jabir farkon abin da Allah subhanahu wataala ya fara halitta hasken annabinka ne ya Jabir daga hasken wannan annabin naka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga nan ne aka yi ta halittar dukkanin abin da ake iya halitta su wayancan ƴan uwan da suke da fahimtar cewa farkon abin da Allah subhanahu wataala ya fara halitta shine alqalami ai su ma hadisin da suka kafa hujja kenan cewa farkon abin da Allah ya fara halitta shine alqalami sai Allah subhanahu wataala ya ce da shi uktub ma kana wa ma sayakun ka rubuta abin da ya kasance da kuma abin da zai kasance a gaba wannan shine hujjansu da suke kafawa cewa farkon abin da Allah ya fara halitta shine alqalami wannan hadisin da suke kafa hujja da shi idan ka tsaya sosai ka kalle shi sai kaga yana ƙara ƙarfafan wayancan ne da suka ce farkon abin da Allah ya fara halitta shine annabi Muhammad sosai domin kai dai da hankalinka kariya ne kwakwalwanka ya raya maka cewa wannan alqalamin ya rubuto yaushe Allah ya fara samuwa ko zai yi alqalamin sai ya ce shekara miliyan 40 da suka wuce zai yi tsakani da Allah zai yi ba zai yi ba kowa ya yarda da wannan cewa alqalamin dai ba zai iya rubuto date din da Allah ya samu ba to a hadisin kuma an ce uktub ma kana rubuta abin da ya kasance a baya wa ma sayakun da kuma abin da zai kasance a gaba to menene ya kasance a bayan nan bayan kuma an ce babu abin da aka fara halitta sai alqalamin kina yana ƙara ƙarfi muka cewa farkon abin da aka fara halittar nan hasken annabi Muhammad ne aka shaida alqalamin rubuto shi shine ma kana abin da ya kasance to shikenan wannan sai malaman tafsir suka ce idan kaga an ce wazkur ko wa iz ana cewa ne ka ambata koko ka tuna mana annabi Muhammad domin duk a gaban shi ake ta yi tuna mana lokacin da abu kaza ya faru to shine irin wannan wazkur ka tuna mana idwa adna musa 40 layla yayin da muka yi wa annabi musa alayhi salatu wassalam alƙawari na kwana 40 yaje ya rike su yayi mini ibada thumma takastum al-ijla sannan mutanansa sai suka riki dan maraki idan ka dauki wancan fassarar da mutane suke yi ga magaran mutane cewa wa idwa adna musa kutuno yanzu wannan fassarar shi kuma yana magana ne kan mutanen bani isra'ila kutuno ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala yayi wa magabatanku iyayenku da kakannin kakannin kakanninku na mene wanda Allah subhanahu wata'ala ya riki alƙawari da annabi Musa na tsawon kwana 40 thumma takastum al-ijla sannan mutanen nan nasa sannan ku kenan kage yanzu ana magana kan su ake fassara ayan akan su yanzu thumma takastum al-ijla antu sannan sai kuka rika dan maraki kuka rika bauta masa anan gurin malaman tafsiri suka ce me yasa aka ce su bayan ba waɗanda suke rayuwa bane a yanzu suka rika dan maraki ko mutanen bani isra'ila da zamanin annabi Muhammadu ne suke bautawa dan maraki ai ba su bane kakannin su ne to me yasa Allah ya amfani da wannan sai aka ce abin da ya shafi iyayenka da kakanninka ya shafe ka ko ba haka bane a in ba haka ba me yasa wasu suke tinkawo cewa su yaran malamai ne saboda ai iyayensu malaman ne me yasa wasu suke tinkawo su jinin sarauta ne saboda iyayen nasu sarakuna ne ko me yasa wasu suke tinkawo cewa su daga gidan arziki suka fito saboda iyayensu masu kudi ne ko sai su ce kai mu ba jikokin alasawa ne sai ga mutum ya ce okay to ba la ba da mu ba da mu ko saboda mene iyayensa to shine anan wurin ake magana cewa thumma takastumul ijla antum kaga antum ku da ake magana da ku yanzu thumma takastumul ijla min ba'dihi wa antum zalim me yasa aka ambaci ma ijil din nan da suna ijil ne ko me yasa aka ce abin da yasa aka kira wannan dan marakin a alqur'ani da suna ijil li'annahu ma'ajjalu domin su sun yi gaggawa daga nan sai aka sa ma wannan dan marakin da suke bautawa da suna ijil min ba'dihi wa antum zalimu bayan annabi Musa alayhi salatu wassalam ya tafi wannan kwana 40 din sai kuka riki wannan dan marakin kuka rika bauta masa alhalin kuna masu zaluntan kawunan kenan Allah subhanahu wata'ala ya ce kwana 40 a wannan aya ya kuma ce yayi alƙawarin kwana 40 din nan ne ga annabi Musa alayhi salatu wassalam me yasa saboda Allah subhanahu wata'ala yana son bayan annabta da ya basa yanzu za a halasa kaman da Hausa kace yanzu za a ƙara shirya shi za a bashi shirya na annabta ba wancan annabtan nake magana ba ai annabta an riga an bashi annabtan da za a bashi yanzu karfafansa da annabtan shine a bashi littafi to wannan littafin da za a basa sai an ƙara shirya shi ko ai yanzu ka misali kaman sarki ne ko sarki idan yana da yara wallahi al-mathal al-a'la ko wallahi al-mathal al-a'la idan sarki yana da yara yana kan sarautansa zai taba yaransa ku sha wannan rubutun ko ba haka ake yi ba cewa ku sha wannan rubutun su kuma yaran sai su sha ko ba wani magana cewa ni dan izala ne ranka ne da ƙarya ne sha suke yi ko ba haka bane yawwa ci sha wannan sai ya sha shi kuma an je an samo wannan sasagen an yi wannan ayu a ce ayi wanka da wannan kuma ba sa karba suna karba ka gani ko sai su karba sai su yi wanka duka wannan me wannan uban yake ma yaran nan nashi yana shirya su ta yadda koda Allah ya sa yaransu wayennan yaransa magautansa ba za su iya samun nasara akan yaran shi ba wannan yaran yanzu ko ɗaya daga cikin yaran nan baban na rasuwa kafin a nada shi kowa zai fara shige shige kuma ko ba ka suke yi bane wannan sai ya kira wannan malamin nasa na anguwan mangoro ba wafa Allah ya masa rasuwa ba ta ai kaza ko ba ka ake cewa ba za a ci ai kaza shi ma wancan karamin sai ya ƙara kiran wani ko sai a ci ai kaza kaga yanzu suna ƙara shirya kansu saboda mene Allah kadai ya san a cikin su hudun nan wane ne sarautan za ta fada ma haka ne to kaga da can an shirya su yanzu suna ƙara shiryawa to yanzu an riga an bashi annabta yanzu saura bashi littafi nan ba za a bashi littafin ha kawai ba sai an ƙara shirya shi. Yaya shiryawan yake yanzu? Shine yaje ya shiga abin da kuke kira turanci circulation, yaje ya shiga halwa. An gane wannan? An san halwa ko? Abin da yan darigan nan suke ashe dai ma musulunci ne cikakke. Ya shiga halwa. Idan ya shiga wannan halwa kwana 30 ne zai. Idan yayi kwana 30 za a gana da shi. Annabi Musa alayhi salatu wassalam ya shiga wannan halwan kwana 30 saura kwana 1 nawa kenan 29 sai ya ji bakin shi yana wani dan bashi bashi muke cewa mu a Hausa bashi bai kasan Hausa mu cikakkiya original shi bai bakin yana dan bashi eh a ina ga maka bakin yana dan bashi sai ya ce to tunda zai gana da Allah ne bai kamata ya je wurin Allah ba bakin shi yana wannan bashin saboda haka sai aswaki ya wanke bakin sai Allah ya ce wa ya saka wannan bashin ko kuma mai amfani da Hausan garin nan wannan waruwarin da kake ji yana fitowa da bakinka yafi kamshin yafi turaren almiski kamshi a wurin Allah mun ƙara maka kwana 10 yanzu ya zama kwana nawa kwana ya zama 40 yanzu shine Allah subhanahu wataala ya gaya maka cikin suratul arabi wa wa'adna musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 20 fatamma miqatu rabbihi 40 laila idan ka duba fi riyadit tafsirin maulana mushaw ibrahim anyas radiyallahu ta'ala anhu shaw ibrahim Allah ya saka masa da alheri yace azumin annabi musa alayhi salatu wassalam sai ya sha bamban da irin azumin da sauran mutane suke yi domin azumin da Allah subhanahu wataala ya sa shi yayi to shine safe da dare babu cin abinci safe da dare babu cin abinci idan ka ware su haka sai ya zama kwana 80 ko ba haka ba 40 so bi nawa 80 haka zai zama baka ci da safe baka ci da daddare ba irin azumin da yayi haka yi maulana mushaw ibrahim ya sabiyallahu ta'ala anhu sai ya ce ka ƙara kallon wani ikon Allah in za a gana da Allah dadi ake ji yunwa mantawa da ita ake yi masani ban kun lura duka wannan mutumin wannan annabin duka shi ya faru da shi maulana mushaw ibrahim ya sabiyallahu ta'ala anhu kamar yanda ya gawa cikin littafin safiri ya tafsir yake cewa ba Allah subhanahu wataala ya ce mu annabi Musa ya je ya haɗu da wani bawa na ba ko ba haka ba mai suna Halliru ko Khidir da Larabci ko ba haka ya faru ba fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma kafin nan thumma hatta idha balaga majma' al-bahraini aha
wajada abdan
wa waja kafin nan tukunna da yake cewa atina gada ana laqad laqina min safarina hadha nasaba da suka falamma jawaza qala li fatahu mabruk haka ne falamma jawaza qala li fatahu atina gada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba annabi Musa alayhi salatu wassalam ya tafi da wani almajirin sa neman wannan bawan Allah wanda wani abu ne ya faru da annabi Musa a wannan lokacin kai a gaida Allah annabi Musa abin da ya faɗa a wannan wurin Allah ya ce masa ba haka bane haka ne kuma fa kuskure daya aka samu bai miƙa lamarinsa na farko zuwa ga Allah ba wani bawan Allah ne ya tambaye shi yace wai annabi Musa a wannan zamanin ko akwai wanda ya kai ka ilimi kuwa sai annabi Musa sai ya ce lalle dai kama wannan zamanin ba wanda ya kai ni ilimi tunda shi yana magana da Allah ne baka da baka kamar yadda Allah ya faɗa a Qur'ani wa kallama Allah Musa kage yana magana da Allah to akwai wanda zai nuna masa ilimi sai Allah subhanahu wataala ya ce ba haka ba ya kamata da aka tambaye ka akwai wanda ya kai ka ilimi kuwa sai ka ce Allahu a'lam Allah ne mafi sani wannan gaban kawai yana nuna mana proudness al-fahari haramun ne a musulunci an gane wannan ko da ka iya abin a ce duk garin nan babu wanda ya kai ka iya carpentry irin buga kusa dai duk ko ba ka ji ba wanda ya kai ka iyawa to kakka buga kirji ka ce ni kace akwai bayan Allah suna nan a boye Allah ne dai bai bayyana su bane suna ne nawa ya fito duk garin nan ba wanda ya kai ka iya tsara citta abu ko ya ake cewa duri yau an kaji su ba wanda ya iya kai ka duri to kai kace ya ba wanda ya kai ni ya duri kace akwai wasu nanan Allah bai bayyana su bane ni Allah ya bayyana ka jingina shi zuwa ga sai Allah ya ce akwai wani bawana yana nan ilimin da na bashi yafi naka ka je kuma wurin shi ka koye karatu ka je wurin shi ka koye karatu annan Musa shikenan umurni ne wannan ba shawara bane annan Musa ya kama hanya ya tafi ya dauki yaron shi almajirin sa guda daya suka tafi akai ta tafiya tun safi akai aka ce to yanda za ku gane adireshi inda wannan mutumin yake shine wannan kifin da za ku dauka ku rika cin abincin shi ku rika yanka kuna ci zai tashi zai zama mai rai soyayyen kifi ba ranka ya dade kifi soyayye ya tashi bayan shi kuke ta yanka kuna ci kuna yanka kuna ci in kun zo daidai inda yake wannan mutumin yake kifin nan zai tashi zai kutsa cikin ruwa ku bi shi daidai inda wannan mutum yake za ku gani za ku ga wannan kifin ya tsaya akai tafiya ana ta cin aka ƙara tafiya aka ƙara har yanzu dai zuwa can ikon Allah kawai sai suka zauna sun yanka abinci sun ci sai wannan dalibin sai ya samu mantuwa bai sa kifin nan a cikin jaka ba sai ya bashi alirin wurin nan da suka ci abinci da suka kama tafiya suka yi tafiya kamar mutum zai kama zai kwashe tafiya kamar daga nan zuwa mararraban Kaburu bisa misali sai yunwa ya ƙara kama su sai ya ce ma wannan almajirin kai akwai dan damuwa ba ce dauko abincin nan ka gari mu ƙara ci sai bawan Allah nan sai ya dallali ba sai ya ce ai ko na manta shi a can wurin nan cikin gaban can au kai a can wurin nan da muka zauna dazu muka ci abinci na manta da kifin nan hawa ci to a koma suna zuwa wurin sai ga kifi ya tashi da ran shi sai ko ya fada cikin ruwa yana kutsawa ruwan nan annabi Musa ya ce amma mish zalika ma kunna nabak fartadda ala atharihima qasasa eh haka Allah ya ce sai suka bi shi suna bin shi in kifin na gudu a ruwa suna bin shi suna yana gudu suna bin sa har zuwa daidai wurin da mutumin nan yake sai ko ya ganshi ka kalli abin da ya faru a wurin me aka ce zai koya ma annabi Musa karatu ko ba haka ba kalubale gare mu kar ka taba tunanin karatu na littafi shikenan shine kadai karatu duk wanda ya karanta kissan abin da ya faru annabi Musa alayhi salatu wassalam ba cewa aka yi da ko littafin ba aya ne nawa muka tsaya ko shafi ne nawa muka tsaya ba haka bane annabi Musa roko ma ya fara yi da Allah ko zaka yi dana dan bika ka koya mun wasu abubuwa ka koya mun abin da Allah ya sanar da kai yace kai din nan dai ba zaka iya hakurin zama da ni ba yace haba daga haduwan mu da kai kawai ka fara fadan wannan insha Allah zaka same ni cikin masu kullu insha Allah zan yabo yace to ga sharadi wannan wurin shi kuma yana nuna wa al'umma musulmai ka'idan zamantakewa tsakanin malami da dalibi tsakanin shehi da kuma muridi an gane ba akwai shehi ba in aka ce shehi shine babban malamin gari ko akwai muridan sa muride sune almajirai haka ne to ka'ida tsakanin shehi da muridi in ba farayin dariqa bane to ka'ida tsakanin malami da dalibai malami zai sa ka'idoci a ajina ba na san ina karatu wani na surutu ko ba in ma haka ne a islamiyyu ba na san na shigo aji naga aji ba a goge allo ba ba a sa wayannan ka'idocin ba na san na shigo aji naga ba a share ba ba a sa wayannan ka'idocin ka'ida tsakanin malami da dalibi dole ne in za a yi karatu a same ta in shehunnai ne dariku dole ne tsakanin shehin nan da muridan nan nasa dole ne ya zamanto akwai ka'ida to yanzu shi wannan annabi Musa alayhi salatu wassalam ya zama dalibi na wannan malamin in dariqa ne shi wannan annabin yanzu ya zama muridi na wannan malamin to yanzu shehin ne yanzu zai yanka masa ka'idoji qala fa inittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhdith laka minhu dhikra da riwayan fala tas'alni an shay'in hatta uhdith laka minhu dhikra ina sani ka'ida in zaka bi ni duk abin da kaga nayi kaka tambaye ni duk abin da kaga nayi kaka tambaye ni shine ilimin ba abin da za a koya mai kenan to shikenan abu na farko sai suka fara tafiya suna cikin tafiya sai suka hau kwale-kwale jirgin ruwa ke cewa ko suka hau jirgin ruwa annabi Musa alayhi salatu wassalam yana kallon malamin sa yaga malamin ya dauko wani katotan gatari pam sai ya fasa kwale-kwale sai ga ruwa yana bulbulowa a cikin kwale-kwale kuna cikin teku me zai faru yanzu mizewa za a yi mutuwa yazo ko ba haka ba sai annabi Musa ya ce
a kharaqataha li tughrika ahlaha, yanzu ka fasa wannan kwalakwalan dan ka halakar da mu gaba daya. Kai wani irin malami ne? Kai wani irin malami ne? Haka ake yi? Yace a ba na ga maka ba za ka iya wurin zama da ni ba. Yace a to ya hakuri, mantuwa ne ya kama ni, ya hakuri. Yace to shike mu ci gaba, an yabe maka tunda wannan mantuwa ne, an yabe maka mu je. Sai suka ƙara tafiya suka shigo wani gari, da suka shigo wani gari sai suka hadu da wani yaro, sai suka hadu da katanga ne na biyu tukunna, sai suka ga wata katanga za ta fadi. To kafin nan yunwa ya kama su, sai suna ta neman taimako daga mutanen garin nan, da Allah mu baki ne ku taimaka mana da abinci. Suka ce kawai ba mu san ku ba, kawai daga shigo wangu garin mu koi sai mu rika diban abinci muna baku, mun san me za ku yi da abincin ma ba za a baku ba. Duk inda suka ji aka hana su abinci, har za su fita daga garin sai suka ga wata katanga za ta fadi, ta yi haka. Sai wannan malamin annan Musa sai ya ce kai mu tsaya ga wani aiki ya kuma. Ya ce menene? Sai ya ga ya tura wannan katangar, aka bubbuga kasan nan da nan, aka ƙara gyara katangar, aka miƙar da ita. Ya ce to mu ce. Sai ya ce haba malamin, mu musu wannan uban aikin a gina katanga, su ki ba mu abinci, ai ko lada ma a ce su biya mu. Ya ce kai ba na ce ba za ka iya haƙurin zama da ni ba. Ya ce to wannan dai kam uzurina ya ƙare, in na ƙara tambayanka wani abu to na yarda, ni ban kwana kawai. Ya ce to shike nan. Suka ƙara tafiya, suna tafiya sai ga wani yaro dan matashi haka, ya dan taso dugul-dugul abin shi, yana dan tsalle-tsallen shi, akwai wani dan kulki haka. Kawai sai wannan malamin kawai sai ya kwada ma wannan yaron, kaf sai yaro ya fadi ya ta shure-shure, sai yaro ya mutu. Ya ce akatanta nafsan zakiyatan warshu, akatanta nafsan zakiyatan bigairi nafsin kai da kaji jita shay'an, ka kashe rai haka kawai, ran ma tsarkakakkiya, karamin yaro ko zunubi bai taba yi ba, ka ka zo da mugun abu malam. Yace kai alam aqullaka innaka lan tastati'a ma'iya sabara, ashe ba na gaya maka kai ba za ka iya haƙuri ba na zama tare da ni ba? To wannan dai shine karshen zama ne. Ayan Qur'ani aka ja mai, aka koya ma nan Musa yanzu nan, hadisi aka koya mai, to me aka koya mai yanzu? Zamantakewa ne wannan. Wannan kuma ya nuna maka akwai ilimi da Allah yake bai wa bayinsa, wanda shi kuma ba a littafi ake samu ba. Ka'ida ne, shi kuma ba a littafi ake samu ba. Shi wannan sai ka fara bin littafi ka bi, daga nan kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya cusa maka abin da ya ga dama. Amma ba za ka taɓa ɗaukar carbi ba, an gani ko? Ka je ka samo wani zungureren carbi, Allah, wai ilimi zai zo, yaudaran kai ne. An gane wannan? Yaudaran kai ne. Sai ka tashi ka nema, to daga nan sai Allah ya taimake ka, sai ya baka abinda ko ya sanar da kai abinda baka sani. An gane wannan? Domin yana faɗa, an gani ko? Yana faɗa cewa yana sanar da bayinsa abinda ya so. Kamar wannan bawan Allah ya faɗa, wa allamnahu min ladunna ilma, mu ne muka sanar da shi ilimi daga wurina. Kamar yadda ya faɗa a hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima. Wannan ilimi ne wanda a shari'ance in ka kalle shi haka zaka ce kamar akwai damuwa ba, ka fasa wa mutane kwale-kwalen ruwa ko zai halaka da mutane. Sai annabi Musa wurin an koya mai wani darasi shi kuma, cewa wannan kwale-kwalen da ka gani baka ga da muka zo wucewa wani wuri ba, an kalla kwale-kwalen an ce a ya ma bule a wuce ba. Yace wannan kwale-kwalen da kake gani da ban fasa shi ba, wannan sarkin garin kwace kwale-kwale mai kyau yake yi. To fasa wannan da nayi shine ya tseratar ma waɗannan yaran masakai talakawa, domin ayan fada cewa wannan kwale-kwalen na talaka ne. Wa amma safinatu fakanat li masakina, a Qur'ani in aka ce masakina ba ana nufin wai kutare ko guragu ko makafi, a'a, talaka mara ƙarfi shi ake nufi da masakin, mutumin da duk bai mallaki abincin shekara ɗaya ba,
sunan shi talaka a lafazina alqur'ani an gane wannan duk mutumin da ya rasa wani abu wanda yake mai matukar muhimmanci a rayuwa ana kiransa da suna talaka a musulunci misali Manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana yace miskinun 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 manzo Allah yace kaman da Hausa kan fassara sa da Hausa talaka ne talaka ne talaka ne sabai suka ce wane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man la zawjata lahu duk mutumin da bai da mata in ya fi kowa kudi a garin nan sunan shi talaka an gane wannan ashe ma rashin mata ma talauci ne Allah ya yafe mana Allah ya yafe a ba da kai nake mana kana ta zare min gidi Allah an gani go to sannan abu na biyu duk mutumin da bai mallaka abincin shekara daya ba har yanzu sunan shi talaka me hujja wannan ayan amma safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba sai aka gano ashe talaka zai iya mallakan ma moto wanda yake yin haya da ita ko ai kwalakwalan na ai haya suke yi da shi talaka ne kenan za a bashi zakka shi ma karka ce ai yana ma da moto aka ce yana da abincin shekara in bai da abincin shekara ku bashi zakka an gane wannan ko mun faɗa wannan ne saboda ana ganin wasu kaman suna da moto kaman su ba su cancanci a basu zakka ba a'a in dai har ana da yaqini bai da abincin shekara to talaka ne za a iya bashi zakka an gane wannan Allah ya fi mana yanzu anan wurin ana tunatar da Annabi Musa ne ba ruwa bane ya bilbilo daga ciki sai Annabi Musa yake cewa za a halakar da mutane shi lokacin da yake jinjiri ina aka wurga shi ba shi ruwa ka wurga shi ba ko fa alqihi fil yammi ya'khudhu aduwwun li wa aduwwullah ce a wurga wannan jinjirin Annabi Musa yana yaro aka ce a wurga shi cikin teku kuma bai halaka ba sai yanzu da wayansa ne zai halaka ai ba zai sai na biyu wancan katangan da kaga za ta fadi abinda ya sa muka gyara ta shine a kasan katangan mahaifin wayennan yaran ya birni dukiyar su a wurin Allah subhanahu wataala ya nufa da ya tsara wannan dukiyar har sai yaran sun girma wannan katangan za ta fadi da kanta sannan yaran su ga dukiyar baban su tukayen su yanzu in muka batta haka za ta fadi mutane za su zalunci wayennan yaran tilla yaran suna kanana marayu ne shi yasa muka gyara me yasa aka gyara katangan saboda baban su salihi ne mutumin kwarai ne na karshe ba kaga mun kashe wani yaro ba ko hankalinka ya tashi aka ce kai na zama dan ta'adda ko wani irin malami ne wannan yace wannan yaron Allah ya riga ya hukunta idan yaron nan ya girma shine sanadiyar halakan iyayen shi sai ya ruɗe su sun bar bauta wa Allah sun koma suna bauta wa wani abu ba Allah ba saboda haka sai muka kashe shi da umurni na Allah muka kashe wannan yaron bai riga ya balaga ba muka roki Allah ya canza mu wayennan iyayen wani makofin wannan yaron malaman tafsiri suka ce sai aka bai wa iyayen wata mata wata yarinya suka haifa wata yarinya wanda wannan yarinyar ta zuri'anta aka samu wasu annabawa kuma cikin manzon Allah yace to wa ma fa'altuhu an amri wannan abin da kaga na aikata ba na aikata shi bane danganin dama na a'a umurni ne daga Allah kenan wanda ya nuna maka ko wasu abubuwa zaka ga wasu malamai sun yi kai a idan ka sai ya zama kaman damuwa kaga abin fa kaman ya zama sako ma ko to amma a hakikani ba sabo bane kai ilimin ka be kai wurin ba kaman yanda ya faru da Annabi Musa alaihi salatu wassalam an gane wannan yanzu Annabi Musa a wannan kissa rabin yini kawai shine yaji mene ba shi bane yaji yunwa ko ba haka bane rabin yini in ma kaga dama ka ce sati daya kawai ko bisa kaddarawa a ce sati daya yaji yunwa to amma yanzu Annabi Musa alaihi salatu wassalam an bashi wa'adi an bashi alƙawari an bashi umarni da yayi azumi na kwana 30 kwana 40 dare da rana ba cin abinci zai gana da Allah subhanahu wataala tun daga rana na farko har zuwa kwana 40 din bai taba jin yunwa ba me yasa bai taba jin yunwa ba saboda yana da shauki zai gana da Allah subhanahu wataala an gane wannan wayanda suka taba jarrabawa suka taba shiga halwa za su gani
in aka shiga halwa zaka ga Allah yana daukewa mutum wannan damuwancin abincin da wannan duka zaka ga abuwa haka zamu dan taba makaratu akan halwa din da idan Allah subhanahu wataala wannan kenan abu na biyu sumata kasumul ijla min baji tukunna kafin abu na biyu an kasa halwa zuwa gida uku akwai halwa ta farko halwa da ake yin ta kwana uku ita ce halwan da annabi zakariya yayi mutum ya shiga halwa kwana uku ba ruwan shi da al'umma iyalin sa ma ba ruwan shi da ita ko dai yaje ya shige masallaci ko ya shige wani daki a gidansa wanda baya son kowa ya zo wurin sai in lokacin kawo abinci yayi za a kwankwasa kofar kawai ba a magana dama kafin a shiga ana fadan sharadin an gane wannan ko ana fara kawai da ka kawo abincin kawai zaka kwankwasa kofar ne haka shikenan shi da yake halwan ya san yanzu an kawo abinci an aje tana ajiyewa matan naka sai ta kama gabanta in lokacin dauko abincin yayi zaka bude kofar ka dauko abincin ka aje haka ake kwana uku annabi zakariya ya shiga halwa na kwana uku a ina muka ga wannan a aya na alqur'ani wacce ce ayan qala rabbi ja'alli aya qala ayatuka alla tukalliman nasa aha illa ramza ko dan ayan ce salasa ayyamin sawiya ko ayoyi guda biyu salasata ayyamin illa ramza salasata ayyamin sawiya kwana uku shine ayan da aka baka ka shiga halwa kana shiga halwa ba magana da kowa kawai zaka yi ta zikiri ne zaka yi ta ambatan Allah in lokaci yayi zaka huta zuwa can anjima sai ka ci gaba da zikiri idan kai haka annabi zakariya zamu ansa addu'an ka zamu baka wannan haihuwan da kake nema shikenan kuma haka ya faru annabi zakariya yana shiga wannan halwan yayi kwana uku shikenan sai gashi ya tabbata matan ta samu juna biyu salasta ayyamin illa ramza akwai halwa da ake shiga na kwana bakwai sati ɗaya kenan dan wa zai ce a to yaya sallah ko zaka sallan ka daki didda wannan malamin mai wannan littafin ya kawo zaka iya kana halwa ka fito ka zo masallaci kai sallah ka koma kuma ba tare ka ma kowa magana ba a malamin bin al-qasib ba magana ga kwana biyu ko ba haka ba salasta ayyamin illa ramza kenan annabi zakariya ma yana fitowa illa ramza sai dai ishara irin wannan yaran nan na kurame ko ya suke yi ne sune suka iya ko na'am sign language zasu tsana wani haka to irin sai dai irin wannan an gani ko me wannan littafin ya kawo cewa shaka da Musa da su Allah ya saka masa daliri yace za a iya ana halwa a fito a zo a yi sallah da mutum ya koma amma mafi yawancin malamai suna zama ne a dakin su za su yi sallan su har su gama wayannan kwanakin da ake na kwana bakwai ba menene hujja akan sa fadan Allah subhanahu wataala yake cewa sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a kana majazna min kawi sai halwa ta kwana ta wata daya ita ce halwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi kafin a bashi annabta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana shiga garu mene garu hira ka kowa ya sani manzon Allah yake shiga garu hira can wani dutse wajen makka ko sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yaje sai ya shiga saman dutsen nan dutsen zai kai kaman gidan sama mai hawa
ya guzurin abinci
ya tafi da shi gidan zai kai gidan sama mai kaman hawa bakwai haka zuwa goma haka nan dutsen yake sai manzon Allah ya shiga kogon da ke cikin sai ya zauna a nan ba magana da kowa sai dai ya ta shagaltuwa da ambatan Allah da abin da kuma ya sawaka a dindin sa da yawa daga cikin mutane Allah ya fi mana ba su taba ambatan wannan wurin da cewa suna halwa manzon Allah yake shiga ba sai dai a ce wa huwa yata'abbadu fi garira ko wa huwa yata'annathu fi garira ai halwa ce menene halwa kadaituwa daga kai sai Allah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ba sa annabta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka kalla kuma har yanzu
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dab da za a ba sa annabta ne ya rika shiga wannan alwa ashe idan za a baka wani abu wanda zai zamanto ka amfanar da al'umma sai ka shiga wannan alwa sai ka shirye kanka kai tattali yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowanne littafi da aka rubuta wannan tarihin na shiga halwa sai kaga an ce maka hina ma qarabal arba'ina min umri ahabbal ibti'ada 'anil nas lokacin da ya kusa kaiwa shekara 40 sai ya fara san nisantan mutane ya fara san kusanta zuwa ga Allah subhanahu wataala kenan shi ma yana shirye kansa Allah yana shirya shi a wannan wurin ba a cikin wannan wurin bane ya fara ganin malaika jibril ko ba nan bane ko kaga kenan an shirya shi yanzu ya shiga halwa an shirya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito to bayan ya zama annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna wa al'ummarsa cewa zaka iya shiga halwa na kwana 10 farkon annabta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana shiga halwa ne na kwana 30 a cikin watan Ramadana shine abinda kake karantawa a littafai cewa manzon Allah yana yin itikafi na tsawon kwana 30 wata daya farko-farkon musulunci haka yake daga baya manzon Allah ya rage 10 a cikin dawo kwana 20 daga ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zama da shi kwana 10 shine kake gani ana shiga itikafi kwana 10 ƙarshe wasu kuma suna shiga kwana idan azumi ya kai 10 sai su shiga sai su yi kwana 20 wani kuma yana shiga itikafi daga farkon Ramadana ana cewa an gar wata to zai tattara sai ya shige itikafi sai ya tabbata wannan itikafin duk abu ɗaya ne an gane wannan duk abu ɗaya ne to ga lokaci ya fara riskan mu to shikenan kwana 30 wannan halwan akwai hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka yi magana akai mun zaba littafin nan saboda littafin da yawa daga cikin mutanen garin nan sun sasse littafin nan wanda bai siya ba ma ya je ya siya domin zai karu sosai hadisi na farko da zamu karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa Abdullahi dan Abbas yake cewa ala ukbirukum bi khairin nasi bana gaya muku mafi alherin mutane ba rajulun mumsikun bi inani fursi fi sabilillah mutumin da ya riki nan zamin dokin sa dan daukar kalman Allah Mazala sallallahu alaihi wasallama sai yace ala ukbirukum billadhi yatlu bana ba ku labarin me bi masa ba rajulun mu'tazilun fi ganimatin lahu yu'addi haqqa Allah fiha Mazala sallallahu alaihi wasallama yace me bi ma wannan shine mutumin da ya kaurace wa mutane yana da timakansa yana da dukiyansa ya kaurace wa mutane ya koma can daji daga shi sai Allah sai timakansa ala ukbirukum yana kuma fidda haƙin Allah ala ukbirukum bi sharrin nasi bana ga ya muku mafi sharrin mutane ba rajulun yas'alu billah wala yu'ti mutumin da zai rika roƙon mutane dan Allah ku bani don Allah ku bani don Allah ku bani in aka bashi shi kuma in an ce masa don Allah ya bayar sai ya ki bayarwa kenan shi ya roƙa don Allah an bashi don Allah wani ya zo wurinsa ya roƙe shi kuma don Allah ya ki bashi don Allah kenan hadisin nan an faɗa mana mutumin da ya kaurace wa mutane ya koma ya kebe shi kadai hadisi na biyu hadisin Amir bin Sa'ad yake cewa kana Sa'ad bin Abi Waqas fi iblihi fajaahu ibnuhu Umar Sa'ad bin Abi Waqas ya kasance cikin raƙumansa sai ɗansa Umar ya zo falamma ra'ahu yayin da ya gansa kala sai ya ce a'udhu billahi min sharri hadha ar-rakibi ina neman tsarin Allah daga wannan mahayin wannan abin hawan ɗansa ne shi Sa'ad bin Abi Waqas ya kaurace wa mutane ya koma daji sai ga yaransa ya hayo abin hawa ya zo wurinsa kaman dai da Hausa ka ce ya kawo ma babansa ziyara a cikin daji Sa'ad bin Abi Waqas yana ganinsa sai ya ce a'udhu billahi min sharri hadha ar-rakib ina neman tsarin Allah daga wannan mahayin fa nazala fa qala sai wannan yaron ya sauka sai ya ce anzalta fi iblika wa tarakta an-nasa yatanaza'una al-malik ka bar mutane ka zo ka zauna cikin raƙuma ka bar mutane suna jayayya da sarakuna fa daraba sa'ad fi sadri sai wannan mahaifi na sa'ad sai ya buga kirjin dan sa wa qala
sai ya ce uskut yimi shiru samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul ni sa'd bin abi waqas naji da kunnuwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna Allah yuhibbul 'abda at-taqiyyul ghaniyul khafi Allah yana son bawan sa mai jin tsoron sa al-ghani wanda yake mawadaci na zuciyarsa al-khafi wanda yake toye kansa baya son ya je ya shiga cikin kwamashala na mutane a wani hadisin na Abi Sa'id Sa'id al-Khudri yake cewa qala qala rajul ayyun nas afdal ya rasulullah yace ya manzon Allah wai wani mutum ne mafi alheri ne qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mu'minun yujahidu bi nafsihi wa malihi fi sabilillah mutumin da yake mu'mini ne wanda yake yin jihadi yake striving da kansa da kuma dukiyarsa ma'ana yana taimakon addini da karfinsa da kuma ajjuwansa qala summa man yace sai wa kuma qala summa rajulun mu'tazilun fi sha'bin min ash-sha'abi ya'budu rabbahu sannan mutumin da ya kaurace wa mutane ya samu wani wuri kebantacce ya shige yana ta bauta wa ubangijinsa wai fada wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada mutun ya samu wani wuri ya kebe ya fita daga cikin mutane yayi ta bauta wa Allah subhanahu wataala ba shi ake yin halwan ba shi wa fi riwayatin aw ta riwayat yattaqillaha yana jin tsoron Allah wa yad'in nasa min sharri kuma yana tseratar da kansa daga cutar duwan mutane koko yana nesanta kansa daga cutar duwansa ga mutane hadisin abid dunya cikin littafin sa da mai suna al-usla ya kawo isnadin sa mai tsawo yake cewa sa'ad as-sa'idi sahal bin sa'ad as-sa'idi yana cewa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul ina ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna a'jaban nas ilayya rajulun mafi birgewan mutane a cikin mutane a gare ni rajulun wani mutum ne wanda yu'minu billahi wa rasulihi yayi imani da Allah da manzon sa wa yuqimu salat kuma yana yin sallah wa yuti zakat kuma yana bada zakat wa ya'maru malahu kuma yana raya dukiyansa wa yahfazu dinahu yana kiyaye addininsa wa ya'tazilu an-nasa yana kaurace wa mutane ko muji mutane saboda mene kada mutane su cutar da kai ko kuma kada kai ka cutar da mutane dama shine halwan zaka tsaya kai ta zikiri kai ta ambatan Allah da lokaci zai ba mu dama har shardaina halwan zamu faɗa nan wurin saboda masu tunanin halwan nan wata ibada ne wanda Allah bai shar'anta ba annabi bai shar'anta ba to amma lokaci ya riga yayi mudahanan mu ina ganin abinda zamu iya dauka kenan a daidai wannan wurin inda ma ta ba mu gobe da idan Allah subhanahu wataala zamu karanta hadisi guda uku haka ko makamancin sa haka sai mu dan taba sharadan kadan daga ciki in Allah ya yarda abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bada ballada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yarda mana an ce akwai tambaya daya biyu
shi Sa'ad bin Abi Waqqas shine wanda yake daya daga cikin ashratul mubashshirun bil janna
shine
shine ko
shine
daya daga cikin wanda tun daga duniya
aka bashi garantin shiga aljanna garanti ba wai kama kame ba garanti to tambaya akwai mai tambaya daya
tun malam yayi bayani azumi da annabi
na
to mai tambayar yana cewa ina batun sahur da ifta da sahur
wannan na nan Musa babu batun sahur babu batun iftar mu al'umman annabi Muhammadu ne Allah ya kawo mana sauki an gane ko al'umman annabi Muhammadu ita ce Allah ya bata wannan rangwamen da saukin nan cewa ku yi sahur tasaharu fa inna fi sahuri baraka ku rika yin sahur domin a cikin sahur akwai albarka da yawa daga cikin mutane suna da complain cewa duk ranan da suka yi sahur ko suka ci abinci da asuba din azumin yana wahalar da su masala sallallahu alaihi wasallam tuni ya bada ansa akan matsalan ka yace ka tashi da asuban nan ko da ruwa ne ka sha a matsayin sahur ɗinka Allah zai baka cikakken lada na sahur sana akan matsalan maganar bude baki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutane ba za su gushe ba cikin alheri matukar suna gaggauta bude baki saboda haka ƴan uwana mu zamanto masu bin wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ƴan gata ne Allah subhanahu wataala ya lullube mu da rahmarsa albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam
kuma yana gana abinda zamu yi dauka kenan a karatun mu na yau abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya bani lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana wanda suka tsaya kan wannan lamari na wannan tafsirin muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wataala ya saka nya musu alheri yan uwan mu da suka zo na nesa da na kusa musamman yan uwan mu filani muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya mayar mana da su wuraren su lafiya da alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malaman mu da iyayenmu da muke tare da su a wannan wuri muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara musu lafiya Allah ya amfana zuri'ar su dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku da kuka baro usurorin ku kuka zo ku saurara karatun nan muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka nya muku da alheri ya hada mu cikin ladan dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma bi rahmatikal wasi'ati ummana wa qina sharra ma ahammana wa ghammana wa lal imanil kamil wal kitabi was sunnati tawaffana wa anta radin anna ya karim wa fi Allahu lana wal walidaina wal mashayikhina wa la ayyamatil muslimin الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين والختم منكم ولنا
نعم صلوا على النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
الفاتحة